إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا Laraba biyar ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ta yi daidai da biyar ga watan uku miladiya ta 2025 kamar yanda wannan karatu yake gudana a cikin waɗannan kwanaki masu albarka muna nan dai a cikin suratu Ali Imran sura ta 2 a jerin surorin da suka fara sauka a garin Madina ko kuma mu ce sura ta 3 kamar yanda bayani ya gabata a jiya kusan muna iya cewa mun dan ara tsefe bayanan da ke kunshe cikin aya ta 7 kuma mun karanta aya ta 8 da ta 9 inda kuma muka tsaya a aya ta 11 wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan aya ta 12 alarama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
ممتاز. كابين فسر وطن آية يهودا بيو زامو كوما وطن شان آية يتن دقنا آية تبقوا يزوا آية تبقوا مشاهد مكلد رسان دا waɗannan ayoyi ke ɗauke da su don mu yi ƙoƙarin sanya su cikin aiki. Kamar yadda muka sani, waɗannan ayoyi na Alƙur'ani ko shi kansa Alƙur'ani an saukar da shi ne don ya zama shiriya ga mutane. Ba ana karanta shi ba ne don kawai samun albarkar karanta shi. A banda wannan kuma an saukar da shi ne don a ji abin da Allah ta'ala ya faɗi a ciki a kuma yi aiki da shi. Wannan yana daga cikin hikimar ɗauko darussa a dunƙule da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su, wanda wannan zai taimaka maka ɗan uwa wajen ƙoƙarin yin aiki da waɗannan ayoyi da muka ji tun daga kan aya ta 7 har zuwa aya ta 11. Darasi na farko a ƙarƙashin aya ta 7, wato yana daga cikin alama, cikin alamomin zuciyar mutum ta karkace daga tafarkin Allah, ta karkace daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta karkace daga tafarkin daidai, shine kaga mutum zuciyarsa tana sha'awar bin al-ayatul mutashabihat, wato yana ƙoƙarin bin ayoyin can masu rikirkitarwa dan jefa wa kansa shakka da kuma jefa wa mutane shakku. Kamar yadda muka ce, al'ada ce kuma ɗabi'a ce ta dukkan wani wanda yake kiran mutane izuwa ga wani tafarki na ɓata, ko yake kiran mutane zuwa ga wata aƙida marar kyau, to a galabiyarsu sukan yi hujja da irin waɗancan ayoyi al-mutashabihat. Da haka duk mutumin da kaga yana ƙoƙarin bibiyar al-ayatul mutashabihat dan ya rikirkita mutane ya jefa musu ruɗani, alama ce cikin alamomin zuciya ta karkace daga tafarkin daidai. Wannan yana daga cikin darasin da muka samu. Da haka duk mutumin da ka gaisha irin wannan yanayin, kamar yadda muka karanta hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ummul mu'minin Aisha, yace in kin ga mutanen da suke bibiyar mutashabihatul Qur'an, to ki hatara da su. Abu na biyu, mun fahimci sanin haƙiƙanin ma'anar ayatul mutashabihat, ayoyin nan masu rikitarwa, sanin haƙiƙanin ma'anarsu sai Allah, musamman in muka tafi akan ƙaulin malaman da suka ce lalle za a yi waƙafi akan wa ma ya'lamu tawilahu illallah. Da haka mun fahimci waɗannan duk yanda mutum ya kai ga ƙoƙarin ya gano haƙiƙanin ma'anar ayatul mutashabihat, to ba zai gano komai ba illa ma ya halaka, dan ba mai sanin haƙiƙanin ma'anarsu sai Allah. Misali shine alif lam mim ra, wa'innan hurufun muqatta'a ne, kamar misalin sufofin Allah maɗaukakin sarki, sanin haƙiƙaninsu da gano yadda suke sai Allah. Duk wanda ya ce sai ya gano haƙiƙanin yadda sufofin Allah suke, to ya kama ramin halaka, domin ya tafi neman ilimin da babu shi. Ilimi ne da ba mai shi sai Allah. Abu na uku, babu wanda za ka gan shi yana ja'in ja game da abin da ya zo daga gurin Allah sai mutumin da yake da ƙarancin ilimi. Duk mutumin da yake da ƙarancin ilimi, to shi za ka same shi yana da musu da yawa, yana da taurin kai da yawa, yana da ra'ayin riƙau sosai. Abin da ya sa haka ƙarancin ilimi. Sannan abu na biyu a ƙarƙashin wannan gaba ko darasi na uku, za mu gane falalar zurfafa a cikin ilimi da kafuwa a ilimi. Ma'ana wannan yana nuna idan kai ɗaliban ilimi ne, to ba a san ka dinga karatu sama-sama, ka yi karatu mai zurfi duk fannin da ka ɗauka, to ka zamto ka yi ido a cikin wannan fannin kafin ka shiga wani fannin daban. Kar ka zamto in ka ɗauki mas'ala kai ma baka gama fahimtar ta ba, kuma ka zo ka hargitsa wa mutane lissafi ta hanyar ba su fatawa ba daidai ba. Da haka wannan yana nuna maka falalar mutanen da za ka ga suna da jajircewa, suna da matuƙar dagewa a kan duk fannin da suka ɗauka, to za su san shi yadda ya kamata, za kuma su zurfafa a cikinsa. Domin Allah maɗaukakin sarki ya yaba warrasikuna fil ilm, domin daga cikin abin da ke sa ayatul mutashabihat mutum ya maida iliminsu zuwa ga Allah shine zurfafa cikin ilimi.
duk wanda kaga yana kokarin sai ya fassara maka ayatul mutashabihat alama ce cikin alamomin rashin nuna a cikin ilimi alama ce cikin alamomin rashin nuna a ilimi abuna hudu daga cikin darussan da waɗannan ayoyi suke dauke da su ko suke dauke da shi shine ma'abota lafiyayyen hankali ne kadai suke amfana da wa'azi duk mutumin da kaga in an yi masa wa'azi wa'azin bai amfanarsa alama ce ta raunin hankalinsa domin ba za a ce wa mutum ga wutar jahannama guje mata ga aljanna zaike mata amma haga mutum yana nokewa yana ki wannan alama ce ta cewa hankalin ba daidai yake ba amma duk wanda hankalinsa yana da lafiyayyen hankali to zaka ga wa'azi yana amfanarsa in kai mai wa'azi yau gobe ka kuma yi mai kasantuwar kai masa yau bai hana na gobe ya amfane shi bisa ka'idar wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin abu na biyar daga cikin abinda waɗannan ayoyi da muka karanta suke ɗauke da shi na darasi shine roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarka akan addini roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da zuciyarka kada ya karkatar da ita rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab kasantuwarka kana da ilimi kasantuwarka kana da kirki kasantuwarka kana da imani kasantuwarka akan tafarkin addini ba ka da wata lam'a ta zahiri da za a iya jingina maka wannan bai hana ka dinga roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarka akan ni kar ka rubu da cewa ai kai mutumin kirki ne ai kai akan tafarki kake tunda ka taso tun tasowarka ba kai shirme ba wannan ya baka aminci ba sai ka roƙi Allah ka bace wannan yana daga cikin al'amru min makarillah wanda ba daidai bane mutum ya dinga aminta daga wato makarin Allah subhanahu wataala da haka mu ci gaba da roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zuciyar mu ya tabbatar da digadigan mu akan addini akan shari'a da kuma roƙon Allah madaukakin sarki kada ya karkatar da zukatan mu kada ya karkatar da digadigan mu daga tafarkin dede abu na shida wannan ayoyi sun tabbatar mana da ashe zukatan mu gabaki daya a hannun Allah suke shike sarrafa su yanda yake dama shike jujjuya su yanda yake so shi yasa ya zama muqallibal qulub shi yasa ake kiran sa mai jujjuya zukata musarrifal qulub mai sarrafa zukata haka yake sarrafa zukatan bayansa jiya kaga mutum fandararre yau ka ganshi shiryayye kaga shiryayye gobe kuma ka ganshi ya faddare wannan duk aikin Allah ne to shi yasa wannan yana daga cikin abin da zai sa in zama a cikin furgici da tsoro ko da ina kan tafarkin daidai lalle akwai yuwar gobe ko jibi ko gata in samu kaina a wani yanayi daban to shi yasa roƙon Allah yake da matukar muhimmanci sannan abu na bakwai duk wanda Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi daga cutar shubha to Allah ya shirye da shi zuwa tafarki madaidaici duk wanda Allah madaukakin sarki ya mai gamdakatar ya warkar da shi daga cutar shubha wato wata cuta ce sai kaga kamar akan daidai kake sai kaga kamar akan gaskiya kake abinda wani ya faɗa na shubha sai kaga kamar gaskiya ce ya faɗa saboda dama kamar yanda muka faɗa shubha wata aba ce mai rikidewa wato wata aba ce wanda za a ganta ta yi kama da gaskiya ta yi kama da rashin gaskiya to saboda haka duk wanda Allah ta'ala ya warkar da zuciyarsa ya tseratar da shi daga fitinar shubha to wannan Allah ya shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici Allah ka shiryar da daga cikin darussan da waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi shine kada tarin dukiyarka kada yawan ƴaƴanka ya ruɗe ka karabu da Allah kada tarin dukiya ya fizge ka ka bujire wa dokokin Allah kada yawan ƴaƴa da kake da su ja ka wajen yi wa kanka bakin ciki da ruwa wajen yin abin da ya kamata na aikin alkhairi dan ka tsince shi a lahira. Abu na tara, wannan ayoyi sun nuna mana kafirci abu guda ne. Kafirci na jiya da na shekaran jiya bai da maraba da bambanci da kafircin yau da kuma kafircin da za a yi gobe da jibi. Al-kufru millatun wahida, kafirci abu guda ne. Shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi ba misali sai ce kada bi ali fir'aun walladina min qablihim. Ashe al'ada da fir'auna, al'adar fir'auna da waɗanda suka gabace shi shine kafircewa ayoyin Allah. Wannan sai nuna kafiran da da ne yanzu da abu ɗaya ne. Sannan abu na ƙarshe shine waɗannan ayoyi suna ɗauke da darasin wato Allah yana halakar da mutane ta sanadiyar zunubinsu. Wannan sunnar Allah ce a kowane zamani, wannan sunnar Allah ce a kowane wuri, halakar da mutane sanadiyar zunubin da suke yi, sanadiyar haikewa dokokin Allah da suke yi. Sunnar Allah ce ya azabtar, sunnar Allah ce ya gane azaba, sunnar Allah ce ya saukar da bala'i iri daban-daban, irin wanda ya dace da mutanen, irin wanda ya dace da yanayin. Daga ko yau mutane suka dirfafi saban Allah madaukakin sarki, to su jirayi abin da zai faru na ukuba da azabar Allah madaukakin sarki, sanadiyar takakkiya da suka yi wa Allah wajen saba masa. Wannan abin kule yana daga cikin abin da in ka koma cikin ayoyin nan kai tadabburi a cikinsu, kana iya tsunto waɗannan fa'idojin a cikinsu da ma wasu waɗanda ba mu ambata ba, wanda in mutum ya yi tadabburi a insha Allah zai same su, domin yana daga cikin hikimar karanta Alkur'ani yin tadabburi. Kamar yadda muka fito da waɗannan darussa, in ka karanta kai kuma kai tadabburi, sai ka fito da wasu waɗanda suka bo, waɗanda muka fito da su yawa ma a cikin waɗannan ayoyi. Bari mu koma cikin ayoyin da Aram mai karanta mana yau. Allah madaukakin sarki ya ce, qul lil ladina kafaru ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الله يتي قل للذين كفروا كجيا وكافرين ستغلبون بعد ذلك وبزاء أي غلبا أكنس وتحشرون سنزاء تتراس إلى جهنم إذوا وتجهنم وبئس المهاد ترد مشمقدي إن يزموت جهنم. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Qad kana lakum ayatun, haqiqa izna ta bayyana gare ku ya ku Yahudawa, fi fi'atayn iltaqata, game da rundunoni guda biyu da suka yi arangama da juna. Fi'atun, rundunar farko, tuqatilu fi sabilillah, suna yin yaki ne sabida tabbatar da addinin Allah. Wa ukura, ɗayan rundunar kafiratun, mai kafircewa Allah ce, mai kafircewa abinda Allah ya saukar na ayoyi ne, mai kafircewa manzo da Allah ta'ala ya aiko ne. Allah ta'ala ce ya raunahum mithlaihim, suna ganinsu, wato suna ganin sun ninka su sau biyu, a ra'ayi la'aini a ganin ido. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, Allah yana ƙarfafar wanda ya ga dama da taimakonsa. Inna fi zalika la'ibratan, lallai a cikin hakan akwai izna li ulil absar, ga ma'abuta basira. Waɗannan ayoyi guda biyu, Allah madaukakin sarki ya yi ishara da yakin Badar a cikin waɗannan ayoyi guda biyu. Aya farko Allah ta'ala ya ce qul lil ladina kafaru, qul ya Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ka faɗa lil ladina kafaru, ka faɗa wa waɗanda suka kafirta, minal yahud, daga Yahudawa, ba su kadai ba, wa gairihim, da wasunsu, wal ladina istahalu bi nasrika, da waɗanda suke izgili, suke renawa game da taimakonka, fi Badrin, a yakin Badar. Allah ta'ala yace ka fada musu su waɗannan kafiran innakum satuhzamuna fid dunya ba da dadewa ba za a karya ku za a yi galaba za a yi nasara akan ku cin anan duniya wasatamutuna alal kufur kuma za ku mutu akan kafirci wa tuhsharuna ila nari jahannam a tattare ku a wutar jahannama litakuna firashan da'iman lakum dan ta zama mashimfudin ku na dindindin wa bi'sal firash tir da shimfuda din mutum ya zama shimfuda sa ta gidan wutar jahannama ce a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yana yin albushir ga mu'minai yana yin albushir ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa inda Allah madaukakin sarki ke nunawa cewa duk da cewa a wannan lokacin kafiran sune kamar kana iya cewa super powers sune masu ƙarfi masu ƙarfin kuɗi tattalin arziki kenan masu tattalin makamai masu tattalin rundunonin sojoji masu tattalin wato masu ƙarfin tattalin siyasa da fada aji a wannan lokaci wannan yasa suka dinga yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa izgili sai Allah madaukakin sarki yake rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam yake rarrashin sahabbansa cewa ku kwantar da hankalinku ka ga ya waɗannan masu muku izgili masu nuna cewa su sun fi ku ƙarfi satugulaguna ba da dadewa ba a gaya musu za ku yi galaba a kansu satugulaguna za a yi galaba za a fi ƙarfinsu wato sharuna ila jahannam ma'ana a nan duniya Allah madaukakin sarki zai ba ku nasara Allah madaukakin sarki zai dora ku a kansu kamar yanda duk wanda ya karanta tarihin Badar ya san abin da ya faru kenan a lokacin da kamar yanda ayar gaba take ishara lokacin da musulmi ko annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su da yawa ba su 300 da kadan ba a lokacin da su kuma kafirai a wannan lokacin sun ta saba mutum 1000 amma tattare da haka Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa nasara akan waɗancan kafirai din da yawa da suke da shi da kuma tattalin ainihin wato makamai da ƙarfi irin na yaki Allah madaukakin sarki yake cewa qad kana lakum ayatun fi atinil taqata ay qad kana lakum ayyuhal yahud ayyuhal yahud almutakabbirun almu'anidun dilalatun 'azimatun fi jama'atayn taqabalata fi ma'rakati badri Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku yahudawa masu yiwa ainihin wato dokoki na Allah da abinda Allah ta'ala ya saukar girman kai masu taurarewa annabin da Allah madaukakin sarki ya aiko ai wasu hujjoji wata wato wani dalili mai girma ya bayyana a gare ku akan wata jama'a guda biyu jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai musulmai kenan da kuma jama'ar kafirai quraishawa da masu mara musu baya aya da izina ta bayyana a gare ku ga waɗannan jama'u guda biyu ta ƙabalata waɗanda suka gwamza yaƙi fi ma'arakati badarin a gumurzu da yaƙi da aka yi na Badar jama'atun tuqatilu min ajli dinillah inda jama'ar farko tace yaƙi saboda addinin Allah ya ɗaukaka wa hum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabu shine annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa sune rindinat a gefe guda wa jama'atun ukhra akwai kuma wata rundunar daban kafiratun billah su kuma waɗannan masu takakkiya ne ga Allah masu takakkiya ne ga addinin Allah masu ƙaryata ayoyin Allah ne da manzannin Allah kafiratun billah to qatilu su kuma waɗannan suna yin yaƙi min ajalil batil saboda daurewa ƙarya gindi taral mu'minina fil adadi mithlaihim ra'ayil ayn inda wato musulmai ko kuma su mushrikan suke ganin mu'minai sun ninka su gida biyu a ganin ido ma'ana Allah madaukakin sarki sai yayi wa musulmai wani kwarjini sai kafiran suke ganin kaga an ce musulmin basu wuce 300 da dan wani abu ba amma a idan kafiran suna ganin kaga kusu kuma kafiran an ce sun tasamma mutun dubu amma a idan kafiran suna ganin kamar sunninka sahabbai ko annabi da sahabbansa sunninka su gida biyu wato Allah madaukakin sarki sai ya nuna a idan kafiran yawan ainihin wato musulman haka wasu suka fassara wato wannan ayar wato yarawnakum mithlan mithlaihim ra'y al'ayn wasu kuma malaman tafsirin suka ce yarawnakum mithlaihim ra'y al'ayn su musulmin ne suke ganin kafiran kamar sunninka adadin su sau biyu an ce musu kafiran nan sun kai kamar mutum dubu to suna ganin kamar anya basu ma haura dubu ba basu ninka dubu sau biyu ba dan su ƙara karaya su ƙara sallama wa Allah madaukakin sarki su ƙara makalkalewa wajen neman taimako da agajin Allah a wannan yaki domin ga abin da suke gani adadin kafiran ya wuce wanda za su iya tinkara sannan dan su ƙara yadda da cewa wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim wannan yana daga cikin abin da wasu malaman suka fassara yarawnahum mithlaihim ra'y al-ayn kamar yanda ibn jarir at-tabari ya hakaito cewa yara al-mushrikuna yawma badrin al-muslimina mithlaihim fil 'adadi ra'y al-ayn su mushrikan ne a ganin ido suke ganin musulmin nan sun ninka su sau biyu ay ja'ala Allahu dhalika fi ma ra'awhu sababan li nusrati al-islam 'alayhim ai Allah ya sanya hakan a idan kafirai dan su fara tsinkewa da al'amarin su karaya su fara samun furgici da tsoro wannan ya zama sababi na samun nasarar musulmi da musulunci a kansu wannan ba shi da wani iskali an gane ko wannan ai Allah ta'ala ya gaya mana can kamar yadda muka je wajen magana da yakin Badar din ai za a ga cewa ai wato an yi wannan ƙara musu adadi da mala'iku an gane ko laqad nasarakum Allahu bi badrin ko wa antum adilla to in ka karanta wannan gurin za ka ga cewa ba mu abu mamaki wannan babu wani iskali dan mushrikan sun ga musulmin sun ninka su yawa ko adadin su ya rubanya ba wani abu mamaki bane duba da irin mala'iku da Allah madaukakin sarki ya aiko dan su taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a yakin badar kauli na biyu sune malaman da suka tafi akan yarawnahum mithlaihim ra'ayil ayn suka ce ay yaral fi'atul muslimatu fi'atal kafirati mithlaihim ay dhi'fayn fil 'adad wa ma hadha nasarahum Allahu alaihim wato kauli na biyu suka ce a su musulmin ne suke ganin rundunar kafirai ta rubanya su biyu a wajen adadi amma tattare da haka Allah madaukakin sarki ya ba su nasara ya taimake su a kansu ina fata an gane wannan kowanne cikin abubuwan guda biyu ko fassarorin guda biyu kowanne zai baka ma'anar da ake nufi in ka ce kafiran ne suke ganin haka duk yana nuna irin ɗauki da taimakon Allah madaukakin sarki ga musulmi a yakin Badar in ka ɗauki musulmin ne suke ganin kafiran sun ninka su a ganin ido duk da ba ninka su suka yi ba ko kuma sun ninka su din tunda in ka kalla su 300 ne da wani abu su kuma sun kai 900 da wani abu zuwa 1000 kaga sun ninka su wajen sau uku ma amma tattare da haka wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha sai ta yi aiki ma'ana Allah madaukakin sarki yana taimako yana karfafar wanda ya ga dama bi nasrihi ta hanyar taimakonsa ta hanyar agaza masa inna fi zalika la'ibratan li ulil absar lalle a cikin irin wannan nasara da Allah ta'ala ya ba wa musulmai akan kafirai duk da adadin kafiran ya ninka ko ya rubanya ko ya fi adadin musulmi amma tattare da haka Allah ta'ala ya ba da nasara ga musulmi lalle a cikin hakan la'ibratan akwai abin izina akwai abin lura li ulil absar ga ainihin wato ma'abuta basira shi yasa nan yake cewa qad kana lakum ayatun ay ayyuhal yahud al mutakabbiruna al mu'alidun dilalatun azima fi jama'ataini taqabalata fi ma'arakati badrin jama'atun tuqatilu min ajli dinillah wa hum muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabu wa jama'atun ukhra kafiratun billah tuqatilu min ajli al-batil tara al-mu'minina fi bil adadi mithli mar'i al-ayn wallahu ja'ala wa qad ja'ala Allahu dhalika sababan linusrati linasr al-muslimin alayhim wallahu yu'ayyid bi nasrihi man yasha'u min ibadihi inna fi hadha alladhi hadatha la'izatun 'azimatun li ashabi al-basair alladhina yahtaduna ila hukmi Allahi wa af'ali lalle a cikin hakan akwai izna ga ma'abota basira waɗanda suke shiryuwa zuwa ga hukunce-hukunce da hikimar Allah da ayyukansa. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce,
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.
نعم.
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
ممتاز. الله مدعوكين سركي يتي زين للناس حب الشهوات من النساء أنقا وتا ومتاني سن شعو شعوي minan nisa na mata wal banina da yaya wal qanatirul muqantara da dukiya mai tarin yawa minaz zahabi ta zinare wal fidda da azrufa wal khaylil musawwama da dawakai kiwatattu wal an'ami da dabbobi na ni'ima wal harf da amfanin gona ko kayan gona zalika mata'ul hayati dunya. Allah madaukakin sarki ce wannan dan jin dadi ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah madaukakin sarki a wurin sa kyakkyawar makoma take. Qul ka ce da su unabbi'ukum shin kuna so in labarta muku in ba ku labari bi khairin min zalikum abinda yafi wancanan ku alkhairi abinda yafi abubuwan can da aka lissafa muku alkhairi lilladhina taqaw amma ga masu taqawa inda rabbihim a wajen ubangijin su jannatun abinda yafi abubuwan da kaji an lissafa maka alkhairi shine jannatun aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda quramu ke gudana ta karkashin su khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta wa azwajun mutahharatun da kuma mataye tsarkakakku wa ridwanun min Allah ga kuma yarda daga Allah wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne game da bayinsa. Alladhina yaquluna rabbana sune masu cewa ya ubangijinmu innana amanna lalle hakika mun yi imani, faghfir lana dhunubana, ka gafarta mana dhunubanmu, wa qina azaban nar, ka tsare mu azabar wuta. As-sabirina, sune masu hakuri, was-sadiqina, masu gaskiya, wal-qanitina, masu tsantsar biyayya ga Allah, wal-munfiqina, masu ciyarwa, wal-mustaghfirina bil ashar, masu yin istighfari da neman gafara a daidai lokacin sahur. Allah madaukakin sarki ya faɗi wata halayya, ya ambaci wata sifa daga cikin sifofinmu. Shine Allah madaukakin sarki ya kawata mana, an kawata mana san abubuwa irin wanda ayar farko ta ambata, ay husina linnasi, an sanya wa mutane san, ko an sanya wa mutane ganin kyan abubuwa na sha'awa-sha'awa. Zuyyina linnas, ay husina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin, an sanya wa mutane sha'awar mata, an sanya wa mutane sha'awar yaya, an sanya wa mutane sha'awar al-amwal al-kathira, santarin dukiya, kowa yana so ya zama mai kudi, a ce ya tara yana da kudade na gida da na waje a cikin bankuna, yana da kadarori, wal khaylil musawwama, ay wal khaylil hisan, da dawakai kiwatattu, kace wato an sanya wa mutane san rantsatsun motoci, an sanya wa mutane san ababan hawa na alfarma, wal an'am, an sanya wa mutane san dabbobi na ni'ima, min al ibl, na raquma, wal ganam, da tumaki, da raquma wal bakar, da raquma wal ganam, da tumaki da awaki. A ce mutum yana da wani gidan gona, ka tabarin gidan gonan da babu irinsa nau'o'in dabbobin nan duk akwai a ciki, wannan an kawata wa mutane san irin wannan. Wal ardil muttakhizati lil giras, da kasar noma, a ce mutum yana da kasar noma da yake noma dukkan abubuwa na abinci da abubuwa na itatuwa da kayayyakin lambu da kayan marmari. Lil giras wa zira'a, wannan an sanya wa mutane san waɗannan, an sanya wa mutane san waɗannan sha'awa-sha'awan na waɗannan abubuwa. Allah ta'ala sai ce wa zalika zaharatul hayatid dunya wa zinatuha alfaniya, amma dukkan waɗannan abubuwan da aka sanya mun san su, aka sanya maka san su, ba wanda zaka dinga jin yace ma baya san ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, sai dai san wani ile ya dara na wani, ko san wani ya zama bai kai na wani ba. Amma an kawata wa mutane san mata, an kawata wa mutane san yaya, an kawata wa mutane san tarin dukiya da kadarori da kudade na gida da na waje a cikin bankuna, an sanya wa mutane sha'awa da buri da kwadayin tara motoci na alfarma, motoci masu tsada, an sanya wa mutane san wato yin gidajen gona irin na zamani, wanda wasu dabbobin ma 'yan kasar waje ne, a ce maka wannan raƙuman ko waɗannan dawakan daga Italy aka kawo su, har abin alfahari kai cikin dabbobin ma har da tsuntsaye, a nuna maka tsuntsuwa guda ɗaya a ce ta kai 150,000, tsuntsu ne guda ɗaya kawai, a zo a ajiye masa su ya dinga ganin kalolinsu, ya dinga jin 'yan waƙe-waƙensu. An sanya wa mutum ya zama yanto yana da ƙasaitaccen gida, katafaren gida, da kuma mota wadda take rantsasiya, ba guda ɗaya ba, ba guda biyu ba, wani in san samunsa ne duk suturar da ya sa akwai mota mai irin wannan kalar suturar. Suna nan yadda ka san garken dabbobi, haka da yake da garken ainihin wato ababen hawa. Kamar wani da aka taɓa nuna mai, wani ɗan Dubai, an ce yana da mota ta kai guda 200 aka nuno hoton gurin motocin kala-kala ga su ne iri-iri akwai motocin da za a gama ba su da yawa kamfanin bai fi guda 30 ba ya kera su a duniya shi yana daga cikin wanda ya rabauta dan jarida yana interview da shi ya ce shi kawai duk abin da ya buy get it and spend it sai kawai shi da ya samu ba me zai tara kuɗi kawai da ya samu kawai kashi aiki da haka sai aka ce in kaga jira ita fa sai ka sayar sai ce Allah ya kiyaye shi fa royal family kwanakin dakunan ciki duk dakin da aka tanya to kaji to duk wanda za a ga cewa wannan yana daga cikin buri da abubuwan sha'awa irin na dan adam har ya tattaro abubuwan da sun fi karfin sa sun fi bukatar sa amma dan adam yana da irin wannan so yake ji dadi dan adam a dabi'ar sa dan gayu ne a dabi'ar dan adam dan hutu ne a dabi'ar sa so yake ya fanta ba so yake ya shakata so yake ya kecere ne wannan dabi'ar sa ce shi yasa za ka ga yana sabata in mace ce yana son ya kece yana son yaya yana son gidaje yana son ababen hawa yana son sutura yana son gidajen gona yana son kuɗi Allah ta'ala yace duk wannan an sanya wa dan adam waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki yace waɗannan abubuwan din da ɗan adam duk kuma za ka ga abinda mutane suka raja'a a kansu mazansu da matansu ƴan murninsu da ƴan ƙauyensu ƙananansu da manyansu duk dan wannan da mai bin hanyar da yake bi ya tara kuɗin na halal dan ya samar wa kansa waɗannan abubuwa da kuma wanda yake bin hanya ko ta haramce dan ya samu kuɗin da za su biya man wannan bukata duk za ka ga mutane a tsakankanin wannan ake a cikin wannan rayuwar duniya din shi yasa sai Allah ta'ala ya ce wa zalika kaga waɗannan matan da ake ta magana a ce wannan kalar Abuja ce a ce wannan kalar kaza ce waɗannan da kake kallon su zaratul hayati duniya dukkanin su bai wuce fulawa ba irin ta rayuwar duniya kowa ya san fulawa in ta fito tana da ban sha'awa ba ta dan lokaci za ka ganta ta fara kore ta fara yankwanewa ta fara kaza sai ka ta bushe ta fado Allah ta'ala yake cewa wannan duk gaba din su kyalkyali ne kawai kyalli ne da sheki irin na rayuwar duniya kuma da yake ita kuka fi sani ita muka fi kauna muka fi so kamar yadda Allah ce bal tu'thiruna alhayata ad-dunya ku dai kuna fifita rayuwar duniyar nan wal akhiratu khairun wa abqa kun ga lahira wallahi ita tafi alheri kuma ita ce tabbas kuma ita tafi wanzuwa Allah madaukakin sarki yake cewa an sanya wa mutane san waɗannan abubuwan amma a ƙarshe sai Allah ya ce zalika mata'ul hayati dunya wa zinatu alfaniya kuma adan ado ne irin na duniya mai karewa in macance ka auro wanda kake ganin a lokacin kai a iya fahimtar ka ka kecere ni ba irin ta ba ta lokaci ba ta lokaci kana nan kai da kanka zaka tabbatar da cewa kuma ba ma sai an dau wani lokaci mai tsawo ba za ga ita wannan din ashe kamar dukan hancin ka ba aka yi ko da tafi ta da haka duk wani ado da kyalkyali irin na duniya faniya mai karewa ne mai karewa ne akwai mustawar da in ka kai ma ko adan kai baya ba kyau sai ga mutum ko kaya da guga ba su cika damunsa ba shi ma ya yarda gaskiya an mamara musu sai ga tagiyarsa duk inda ya ga dama ba kawai sai banka ta kawai ana baba ba daidai ka sa ba cika shi ma dai ya gaji yayi 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 ya sa duk ya dinga fito sai ya dinka irin sa duk duk yayi karshe sai mutum ya koma sa alawayi in mutum ya kai matuƙa ya kai sun gora ta kuma zaka kawai ya koma sa koflin baya kuma ita koflin din ma mai ko a mai aiki a baya san aiki ko sai ga yafi san dan dan kwado da linzami kuma yafi san ishara ya dinga shan iska ta ko ina baya san ya ji kaya yake sun rike shi ta ko ina wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake ga ma in ma ka ki sallama wa duniyar za ta sallame ka in ka ki ka hakura wannan za ta ajiye ka ba akan ka ta fara ba kafin kai ta daga wasu sai kuma da ta yace shi sa mallan shi sa wani mawaki yake cewa mai ido ita duniya mai ido tsakaka domin da idanta irin naka ne sai ta kalla ya kamata ta daga ka ba kafin amma da yake tsakaka ne shi sa aka ce sai ta daga mutun ta nuna idanta yana can tsakiya ya ta daga in ta ga ba kai bane ya ta ajiye ka shi sa sai ga mutun kawai hanyar da shi da ido da yanda kake kallon abu haka take kallon abu ita duniya to da sai ta dinga selecting wa za ta dauka wa ba ta dauka ba amma sai kaga wani shawara kimal wani mutumin kawai sai ta dauke shi saboda ita sai ta ji can sai ta haska idan ta tsakiya kai yake sai ta ji can tsakiya kan sai ta duba in ta ga ba shi bane ko ba aje shi take ba tsakin tsaki wallahu indahu husnul marja' wa thawab da aka din mai san kyakkyawan makoma da kyakkyawan sakamako wallahi ya koma zuwa ga Allah wa huwa aljanna shine aljanna duk abubuwan nan da kake kallo na duniya wallahi hayaniya ce shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa qul a unabbiukum bi khairin min dhalikum to kafin nan su da aka ce an kawata wa mutane san abubuwan sha'awa-sha'awa na duniya sai aka fara da mata shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk wanda manyar manli ma baina lahayi duk wanda ya lamunce min abinda ke tsakanin mukamukansa ya kame min harshensa ya lamunce min abinda ke tsakanin cinyoyinsa zan lamunce mai aljanna an gano abinda ke kai dan adam wuta abubuwan nan guda biyu ne daga farjinsa sai bakinsa ko dai ya faɗa abinda zai kai shi wuta ko garin dai sai ya ci mai dadi ya ciwo wa kansa wuta in yace kuma ya koshi sha'awarsa za ta motsa kuma so yake ya biya buƙatar sha'awarsa kila ko ta hanyar wuta balbal shi sa da Allah yace an kawata mutane sha'awa-sha'awa sai aka fara da sha'awar mata mutanen da mata suke kai su sabaro su suna da yawa mutanen da mata suka halakar kai idan shedan ka gawurta yaga kana nema ka gagare shi daga cikin waɗanda yake yin haɗin gwiwa da su dan ya shawo kanka ya magaye maganinka akwai mace a ciki shi sa duk wanda Allah ta'ala ya kubutar da shi wato sharrin mace to Allah madaukakin sarki ya taimake shi shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadithin da Imam al-Bukhari ya ruwaice shi da Imam Muslim anza Allah yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa yace ni ban bar wata fitina a bayana ba da tafi kassara maza tafi azabtar da maza tafi cutar da su kaga mutum mai kamala ya zama fanko kaga mutum da mutuncin sa mutuncin ya zube yace irin mata ban ga abin da ke cutar da maza ke kai maza makabartar tarihi ya binne shi ba irin mata amma idan mutum da kyakkyawan manufa yake sha'awar mata yana sha'awar mace ne dan ya aura ya kame daga fadawa lalata da zina wato wannan yana son yi aure dan ya haifi ƴaƴa su dinga bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su dinga karatun alqur'ani su taimaki addini su zama mutanen kirki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu magoya baya da yawa ran tashin alkiyama amma dalla da wannan sha'awar tasa kenan sha'awar iri biyu ce zuyyina lin nas hubbu shahawati minan nisa akwai san mata wanda yake wannan abun yabo ne san mata ta irin wannan sigar abun yabo ne kuma abun nema ne kuma ma mustahabi ne mutum ya so saboda hadisai da suka kwadaitar masu tarin yawa na ayi aure a hayayyafa wannan suna da yawa mafi alherin wannan al'ummar shine man kana aktsaruha nisaa wanda yafi yawan mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya mata wa khairu mata'iha almar'atu as-saliha hadithin da Imam Muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya mata ita duniyar nan fa duk inda ka zagaya ka kalle ta duk yanda take burge ka take baka shawa dan jin dadi ne dan kankan sannan manzo Allah ya ce wa khairu mata'iha almar'atu salihah kaga fiyayyen jin dadi in ma akwai shi a wannan duniyar bai wuce Allah ya azurta ka da salihan mace ba. Wato wanda bai dandani zama da salihan mace ba, shi yasa yake tafiya ya bata lokacinsa wajen auren kyau ko auren nasaba ko auren kuɗi ko auren jari ko auren kaza. Manzo Allah yake kaga mar'atu saliha, ai wannan ita ce wato mata'ul hayatin duniya. Annabi a wannan kwautarwa yake ita ce wanda in ka kalle ta za ta burge ka, in ka umarce ta za ta yi maka biyayya, in baka nan za ta kiyaye maka mutuncinka, za ta kiyaye maka mutuncinta, za ta kiyaye maka dukiyarka. A wani hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadithin da Imam Abu Dawud ya rawaito shi, yake cewa hubbiba ilayyan nisa, hubbiba ilayyan nisa wattib waj'alat qurratu aini fi salah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, duk da cewa a cikin wannan isnadin malamai sun ce akwai maganganu a cikin ruwayar, akwai Ibn Ajlan, wato cikin ruwayar Ibn Ajlan daga Sa'id daga Abi Huraira marfu'an, akwai dai ɗan maganganu a cikin wannan isnadin wannan hadithin. Imam Ahmad ya fitar da shi, bayani ya gabata, malam ya yi bayaninsa a wani wurin ba nan. Da aka yake cewa hubbiba ilayya an-nisa wa tayyib wa ju'ilat qurratu aini fi salati, ma'ana cikin abubuwan da aka sanya mun na wannan duniyar, an sanya mun sab mata da turare, an sanya farin ciki na da kwanciyar hankali na a cikin sallah. Haka idan mutum yana son yaya dan ya yawaita al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya haife su, ya ilmantar da su, ya tarbiyantar da su, ya kula da su, su zama mutanen kirki a cikin al'umma, wannan madalla da wanda yake Allah ya sanya masa sha'awar tara yara, tara iyali da irin wannan niyya, wannan babu matsala insha Allah. An ce lokaci yayi ba mu zo kan dawakai domin su ma, an ce ajiye doki ko abin hawa ya kasu kashi uku insha Allah. Ina kan wannan gaba za mu tashi a darasi na gobe, Allah ya kai mu abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntun ban harshe. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.